بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أن مسلات في متارين البركة، مسلات أبو بكر الصديق لك أنا بكر أنشكي لله فيها ببن برن جهة النصر أو أنا يمشينا لربان هدوء جوات رمضان بير جوات رمضان شكرا ندبو لها da dari hudu da 43 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 6 ga watan hudu shekara na 2022. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma na wannan wata, a yadda muke tafsirin suratul baqara kuma a aya na ƙarshe na wannan sura mai albarka. Jiya mun yi tafsirin wannan aya, sannan muka ce yau za mu fitar da waɗansu fa’idodi wanda da shi za mu rufe tafsirin wannan aya in Allah madaukakin sarki ya wato ainihin ga daman haka. Da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا على القوم الكافرين.
الله مدعوكين سركي أنا تشوى آمن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله بايا طورا وتري فاتشي أبندا تكيد يلوى نأي وتردشي، لها ما كسبت دو أبندا تينا الهيري na tane za ta samu lada a kai, wa alaiha maktasabat duk abin da ta yi na sharri zai koma a kanta ne, za a yi mata hisabi a kai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya kai mahaliccinmu kada ka kama mu da laifi idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يا كيما هل تشمو كذا كتورا منا نوي مي وهلا كما ريد كتورا ما ودند سكي قبانم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا كما هل تشمو كما كذا كتورا مانا أبندا بامد إيكو دشي واعف عنا كياسي مانا واغفر لنا كجافر تامانا وارحمنا كتوسى يا مانا أنت مولانا كيني مجب تشلم رمو فانصرنا على القوم الكافرين دان حكا كبام نصر أكم متاني ودن دسكي كافرين mai tafsirin wannan ayat jiya kuma magace akwai fa'idodi da yawa da za mu dauka a karkashin wannan aya na farko dai yalwar rahamar Allah madaukakin sarki ta yadda baya tora ma bayinsa sai abin da za su iya wannan ganin damansa ne da ya ga daman sabani haka yana iya yi sai dai hakan ya saba ma hikimar sa ne domin ai Allah madaukakin sarki ya dora wa mutane nauye-nauye ne domin yana so su yi wannan shi yasa bai dora musu abin da ba za su iya ba At-Tahir ibn Ashur yake cewa inna Allah ta'ala ma shar'a at-taklif illa lil'amali wastiqamati ahwali al-khalq Allah bai shar'anta shari'a akan mutane ba sai dai dan su yi aiki da shi kuma yanayin su ya miƙe wato a samu mai kakkiyar yanayi cikin dan adam cikin halittar Allah fala yukallifuhum ma la yutiquna fi'luhu dan haka baya dora musu abinda ba za su iya aiwatar da shi ba wama warada min zalika fa huwa fi siyaqi al'uqubat in kaga wani abu ya zo irin wannan wanda aka dora wa mutane yin wani abu da a zahiri ba za su iya ba ba za su iya aiwatar da shi ba to ya zo ne a siyaki na uquba sannan yace hadha hukmun amun fi shara'i' kulliha wannan shine fa'ida ta biyu cewa Allah bai dora wa rai sai abinda za ta iya wannan ba a shari'ar musulunci ne kadai ba duka shari'o'in haka suke Allah bai taba dora ma waɗansu mutane wani abu na shari'a wacce ba za su iya yi ba sai dai su ƙi dan san zuciya ko dan wani abu da ya kamata haka fa'ida ta uku tincin kauda shari'ar musulunci ta yi ma sauran shari'o'i ɗin wajen tsananin sauki da rangwame wannan da shaidan sauran ayoyi a alqur'ani mai girma wama ja'ala alaykum fid din min haraj Allah bai sanya muku kowane irin kunci ba cikin addini yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ne tattare da ku baya son muku kunci da wannan ne malamai suka dauki ka'ida ta shari'a gamammiyar ka'ida daga cikin ka'idar shari'a ka'idan fiqh المشقة تجلب التيسير شيوا وهلا كان جايو رنغومي دول لوكاشين دا اك دورا ومتون وانا ابو سي زنتو idan yayi zai shiga cikin tsananin wahala to sai ai masa rangume a ce an dauke masa wannan ko kuma a'a yayi wani a madadin sa kamar yadda zamu gani wannan shi yasa fa'ida ta gaba malamai sun ijma'i cewa ba a samu ba a shari'ar musulunci wani abu cikin dai abinda mutane suka iya yi mana ba a samu hukunci guda ɗaya ba wanda ya fi ƙarfin ɗan adam a shari'ar musulunci ƙarfi ana nufin irin abinda aka sani na yau da kullum mutum yana iya yi to babu wani abu wanda shari'a ta ce a yi wanda ya fi ƙarfin mutum idan mutum ne ɗaiɗaiku to kowane ɗaya zai iya yi idan kuma har gama gari ne a jama'a to a tarayyarsu za su iya yi sai dai in raunin imaninsu ya hana su ko kasalarsu ta hana su ko saɓansu ya hana su fa'ida ta hudu kasancewar Allah madaukakin sarki bai dora ma wani sai abinda zai iya
to Allah ma bai yarda kai ka dora makanka abinda ba za ka iya ba. Kace kai kana son ibada sai ka je ka dauki abubuwa da yawa wanda in kai yau to sai kai dunya na zaki daya kaga ai bai yi ba. To Allah bai yarda mutum ka dora wa kansa wahala da nauyi wanda ba zai iya ba. Hadisi ya zo a cikin Sahih al-Bukhari daga Aisha radiyallahu anha cewa wata mata daga Bani Sa'ad Bani Asad tana tare da Aisha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da ya ganta ai wani irin yanayi ya ce mata man hadhihi wace ce wannan qalat fulana ce wance ce imra'atu la tanamu al-layl yana fadan sai Aisha ta fara fadan yanayin mata matan nan saboda tsananin sallah ita ba ta bacci da daddare to kaga zai yi wace kullum baka bacci da daddare zaka iya aiki da rana ka dora makanka sama da abinda Allah ya dora maka shi yasa sai Annabi ya ce ma tadaina alaikum ma tutiquna min al-a'mal fa inna Allah la yamal hatta tamannu yace ku dauki irin abinda za ku iya na ayyuka na da'a dan Allah bai gaji har sai ku kun gaji mai ma'anar wannan magana idan zaka dauki ayyuka da musulunci yazo da shi na bauta kai to kai wanda zaka iya yau kai gobe kai jibi kullum zaka iya saboda duk lokacin da kai lada kake samu Allah baya gajiya dan haka ba zai gaji da baka lada ba in kaga an katse maka lada to ka daina yin wannan aikin to an kadi ba abin da ya fi karfinka kwana nawa zaka yi kana yi zaka dade ba zaka bari dan haka musulunci bai yarda da wannan ba haka ya inganta wani wata rana Annabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum a tsaye a tsakiyar rana ya tambaya meye wannan sai aka ce yayi ba kanje ne cewa zai tsaya a ra ba zai yi makansa inuwa ba a ɗakin Kaaba ko a garin Makka kuma zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba kuma zai yi azumi a wannan ranar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ku gaya masa ya yi azuminsa amma ya nemi waje ya zauna ya kuma nemi inda zai samu inuwa daga wannan zafin rana. Allah madaukakin sarki baya bukatan ɗayan ku ya azabtar da kansa kenan abinda Allah bai dora maka ba to kai kada ka dora makanka. Ina fatan mun gane fa'ida ta biyar wannan aya din na tabbatar da waɗansu ƙa'idodi guda biyu sanannu a cikin shari'a cewa la wajiba ma'a al-ajiz wa la muharrama ma'a ad-darura. La wajiba ma'a al-ajiz babu wani abu da ke zanto dole akan mutum in har abin nan ya gagare shi duk wani abin da aka ce wajibi ne amma sai kai ka zanto ba za ka iya shi ba to wajibcin ya faɗi a kanka. Haka nan wala muharrama ma'a ad-darura babu wani abu wanda yake haramun in har lalura ta sa ka sai ka yi shi dole to wannan abun haramcin ya faɗi daga kanka. Wannan ka'idori ne guda biyu da malaman shari'a suka yi ittifaki a kai duk waɗannan fa'idodin har zuwa na biyar ɗinnan to ana ɗaukan su ne daga faɗin Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dan haka idan Allah ya dora ma wajibi sai ya zanto da gaske kai ka samu kanka ainihin da ba za ka iya ba to sai a baka wani madadinsa a ce ka yi in madadin ma ba za ka iya yi ba to shi ma sai a ce to an yafe maka ya faɗi a kanka. Misali idan mutum ya rasa ruwa lokacin sallah ya yi zai yi alaula ba ruwa ya nema bai samu ba alaula ta faɗi a kansa sai mai zai yi taimama. Idan har yana yanayin da ba zai iya yin taimama ɗin ba babu kasa da shi an daure shi shi baya sama baya kasa ba zai iya yake mama ba to shi kuma ya yake wannan shine masalan faqidut tahurain a ilmin fiqh wazan shi mafi inganci shine zai yi sallan sa ba alaula ba kai mama saboda ba zai iya yi ba ba ruwa ba kasan da zai yi kai mama ko kuma irin wannan nan da azzalamai shugabanni da sarrafa suke daure su a sa mutum a kurkuku amma kurkukun da ba zai iya komai ba sai dai tsaya a tsayi misali haka kawai ko ba za a kwance shi lokacin sallah ba ba ruwa ba zai iya taimama ba yaya zai sai ya sallan sa inda ya samu kansa ina fatan kun gane kun ga ai yin alaula sharadi ne wajibi ne mutum ya alaula kafin ya yi sallah idan babu yayi taimama to babu ruwan babu kasa da zai taimama duka biyun sun fadi a kansa wannan yana nuna mana rangwame na shari'ar musulunci haka nan misali na biyu mutumin da yake sharai ba ta kuskure menene a kansa zai yanta bawa idan bai samu bawa ba fa zai yi azumin watanni biyu a jere idan mai tsananin ciwon alta ne wanda ba zai iya azumi ba ya zai yi malamai suna cewa ta faɗi a kansa ta faɗi a kansa ta haka babu kafara a kansa misali na uku mutum ne ya sadu da matansa a watan Ramadan ya san cewa haramun ne amma sai zai yi jima'i a watan Ramadan mai zai zai kafara ko zai yanta bawa idan bai samu bawa ba shi ma zai yi azumin wata biyu a jere idan ba zai iya yi azumin wata biyu a jere ba zai ciyar da miskinai guda 60 idan ba zai iya ciyar da miskinai guda 60 ba fa ta faɗi a kansa wannan shine abin da muka gani a hadisin balaraban ƙauye da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halaktu wa ahlaktu yace na halaka kuma na halakar annabi yace mai kai yace na tare da matata da tsakiyar rana a Ramadan annabi yace ka yanta bawa yace ya rasulullah sai dai in wannan wuyance wato bashi da bawa bashi da dalilin samun bawa annabi yace to kai azumin wata biyu yace ya rasulullah wata ɗayan ma na kasa kuma a ce wata biyu ai abin kuma zai wahala annabi yace to ka je ka ciyar da miskinai 60 yace ya rasulullah ina zan samu jiya ma haka muka kwana muka tashi a gidan babu komai sai annabi yace ya zauna yana zaune sai aka kawo daren dabino aka kawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace to dauka je ka ba miskinai 60 yace ya rasulullahi miskinai kana nufin wanda suka fi ni talauci yace eh yace ya rasulullahi na rantse da Allah tsakanin dutsen Madina guda biyu din nan gaba ɗaya babu gidan da suka fi mu talauci to da ka in talaka za a bayar to ni ne da shi amani sai annabi ya yi dariya yace masa yaje ciyar da iyalinsa to da ka malamai suke taujihi wannan ɗaya daga cikin taujihi din shine cewa saboda ba zai iya ba abin ya faɗi a kansa to wannan shine sauki da muke cewa na shari'a Allah bai daura mutum abin da ya fi karfansa kun ga wannan misalin kenan cewa la wajiba ma al ajiz eh babu abin da yake wajiba akan mutum in ya zanto ya gaza ba zai iya ba sai abin ya sauka a kansa misalin kuma yadda haramci yake sauka saboda lalura mutum ne yana halin tafiya ya samu kansa guzurinsa ya kare ba waɗanda za su taimaka masa bai san ba cewa in yayi gaba zai samu waɗansu wanda za su taimaka masa ko a'a sai ya samu mushe ya halatta ya ci mushen nan dan kada yunwa ta kashe shi ya ci daidai gwargwadon abin da zai rayu da shi shi ne faman idtura ghayra baghin wala adin fala isma alayhi har anan malamai suna cewa to kuma idan har ya ci daidai abinda zai iya rayu amma ba shi da tabbas idan ya kara gaba ya bar sauran zai samu abinci a gaba ko zai samu wanda za su taimaka masa a gaba idan har ba shi da wannan masaniyar sun ce ya halatta ma ya dauki saura bayan ya ci daidai abin da zai iya rayu da shi to ya dauki saura in ya sace samun kansa irin yanayin da in ba ya ci ba yana ganin zai mutu to ya sake ci daidai abin da zai wato ainihin tare masa a rayuwarsa kunga wannan duka yana nuna mana annahu la tahrima ma'a darura amma mu gane in an ce lalura ba shine abinda ba zai yi ya wadata da shi kuma rayuwarsa ta inganta ba ma'ana idan har ya ci wannan abin zai samu rangume daga yanayin da yake ciki mun gane ko amma in babu tabbacin haka to sobe ba zai kira wannan abin lalura ba in akwai abin da yana cikin wani mummunan yanayi in ya ci ma ba amfani kuma abin haramun ne to ba amfani ya ci abin tun da ba zai masa amfani ba ina fatan mun gane kamar mutumin da zai nemi yin magani da abin da yake karar haramun ne annabai da tabbacin cewa wannan abin in ya yi amfani da shi zai masa magani anan irin su a Sheikh Ibn Salih al-Uthaymeen suke cewa wannan to baya shiga cikin lalura tunda babu tabbacin zai yi amfani na farko dai saboda Allah ya haramta shi na biyu saboda ba dole bane idan ya yi amfani da wannan ya samu sauki na uku cewa ai mun san akwai abubuwa ma da dama waɗanda na halal ne ma mutane suna shan shi amma ba dole bane in ka sha ka samu sauki ballantana wanda abu wanda yake na haram to abin da ake faɗa dai laluran da ake nufi a nan shine laluran da in mutum bai yi amfani da wannan abun na haramun ba yana iya rasa rayuwarsa kuma ya zanto wannan abun na haramun ana da tabbacin idan yayi amfani da shi zai rage masa wannan yanayin da yake ciki kaga ko abinci ne haramun in ka ci abinci za ka samu lafiya mana za ka dan karfi zai tafiyar maka da yunwa to shine abinda ake nufi waɗannan ka'idodin guda biyu ana ɗaukar su daga ƙarƙashin wannan aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka'idodin su ne la wajiba ma'a al-ajiz wala muharram ma'a ad-darura abu na shida wadda ke wannan ayar tana nuna rauni na ɗan adam da cewa ikonsa ƙayyadadde ne Allah maɗaukakin sarki ya ce mutum mai rauni ne wa khuliqal insanu da'ifa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah shi ya halicce ku daga wato ainihin rauni kowa ya san lokacin da yake cikin mahaifiyarsa yana cikin rauni haka lokacin da an haife shi yana cikin rauni baya iya wa kansa komai har ya zo ya koyi abubuwan da mutane suke yi na tafiya ya koyi cin abinci ya koyi rarrafe ya koyi tafiya sannan ya zo ya iya tafiya haka dai yana karkashin wani ana masa tarbiya har lokacin da zai zo ya zanto yana cin gashin kansa ya samu karfi kuma ja'ala min ba'di da'fin quwwa kuma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba sannan bayan wannan karfin zai zo kuma lokacin da in yayi girma zai sake samu kansa cikin rauni abubuwan da yake wa kansa da yanzu sai dai ayi masa to mutum mai rauni ne duk yadda yake ji da iko duk yadda yake ji zai iya duk abin da ya ga dama to fa daman nan nasa tana da iyaka Allah ya yi haka ne domin mutum ya zanto mai ikirarin rauninsa mai itirafi da ƙudura da iko na mahaliccinsa don kuma kada ya zanto mai shishigi ma mahaliccinsa kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna amma inna ila rabbika ruj'a mutum idan ya ji kamar cewa ya wadata bai buƙatan wani abu a wajen wani to sai fara jin shi wani abu ne ya fara dagawa wato shishigi da girman kai da raina mutane wannan so da dama in mutum yana da kudi ko yana da iko yana da mulki ko ya zama babba a wurin aikin sa to za ga yana wannan kafafa din yana nuna kamar babu wanda yake sama da shi yana ganin zai iya kowa komai Allah madaukakin sarki ce inna ila rabbika ruja to wannan ayar tana nuna mana cewa lallai mutum yana da kudura kayyadaddiya shine wus'a din shine a karshe kuma ne take addu'a cewa la tuhammilna ma la taqata lana bihi i'tirafin kada cewa ikon ka kayyadadde ne shi zai sa Allah madaukakin sarki ya kawo maka agaji idan ka shiga cikin hali na kankanin kai fa'ida ta gaba Allah madaukakin sarki anan da yace laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wannan kaddamar da laha amma kun ace ma kasabat laha wa maktasabat laha aka zo da laha wannan almajrurain din kaddamar da shi malamai sun ce yana nuna al-ikhtisas wato duk aikin rai nata ba za a dauki aikin wani a ba wani ba sai dai in yana da sababi a kai ba za a dauki laifin wani a dora ma wani ba shine wala taktibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra wannan ana dauka daga wannan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat babu yadda wata rai za ta dauke ma wata rai wani aiki nata na laifi musamman irin yadda jahiliya suke da aqidar cewa allolin da suke bautata musu za su dauke musu laifuffukansu wanda abun bakin ciki ana samun irin wannan ma a cikin karkatattu daga cikin musulmi mutum ya ce shi zai je yayi sabo amma yana ganin wani babban malami da yake masa biyayya zai dauke masa za ku ji wadansu suna da wannan karkata sai je sai aikata barna in aka ce don me za ka sai ce shi yana da garanti me garantin ka sai ce malam wani ya dauke masa ko shehu wani ya dauke masa wannan ganganci ne da rashin fahimtar addini idan har Fatima radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira ta kamar da cikin sahihul bukhari yana cewa ki tsaya ki bi Allah madaukakin sarki fa inni la ughni anki min Allah shay'a shi ba zan tsira na miki komai ba auren Allah in kika saba masa duk da cewa shi an bashi tafa'a duk da cewa akwai ceto wanda ya tabbata amma sai ma mummunai ake ceto din aiko wala yashfa'una illa liman irtada to mutumin da zai ce shi ya kafa wani cewa wannan zai masa ceto ba Allah ne ya bashi labari ba kuma shi bai aiki da zai zanto cikin mummunai wanda Allah yake ma irin su yake ma manyan waliyansa izini su cece su din bai tanar da irin wannan aikin ba ya zo yana wannan tinkaho wannan kasurgumin jahili ne kuma batacce to wannan ayat dai tana nuna mana wani bai dauke ma wani laifinsa musamman irin waɗannan da ake bautata musu kuma bayan Allah madaukakin sarki ba za su iya wato ainihin taimaka ko agaza ma waɗanda suke musu da yayya din ba har yanzu wannan ayat tana nuna mana adalcin Allah madaukakin sarki adalcin Allah madaukakin sarki ta yadda duk abin da mutum yayi za a bashi daidai da abin da yayi ba za a rage masa komai ba wala yalitkum min a'malikum shay'a wannan laha ma kasabatin yana nuna wannan yuwaffihim ujurahum wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma duk wanda yake mu'mini ne yana aiki na alkhairi to kada ya ji tsoron wata handama ko wata tawaya a cikin aikin sa a Allah madaukakin sarki mai cikakken adalci ne in ma zai ma wani abu to sai dai yayi ma falala ya kara maka shine ninkawa da yake kai aiki guda a baka abadadin lada dai a baka goma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha sai baka goma sannan goma din ma kabin ne lissaf'if kamar yadda yazo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo ma alqur'ani man zal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan kathira waye wanda zai ba Allah madaukakin sarki rance sai Allah madaukakin sarki ya rubanya masa ninkin baninkin har yanzu wannan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat tana nuna mana kamar da wasu malamai suke kafa hujja da ita cewa ayyuka ba sa karban wakilci ayyukan alkhairi ba sa karban wakilci banda wanda aka yi ijma'i akai sai dai idan mutum yana da tasiri akan wannan mana sai in kai sababi idan kai sababin wani aiki to in wani yayi wannan aikin zaka samu ladan wannan aiki amma in baka da sababi a wannan ba zai shi yayi aiki kuma a tashi raba lada a bashi kuma a baka ba sai dai idan kai ka zanto kana da sababin haka din shi ne misali abinda muka faɗa yayin bude wannan tafsiri na kwadaitarwa da ciyarwa a Ramadan idan ka ba mutum mana abu da yayi amfani da shi ya bude baki an ce zaka samu lada ko saboda ai kai sababi kai sababi dan yayi amfani da shi ya bude baki annabi yace zaka samu lada irin ladansa ba tare da an rage komai a ladansa ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qata'a idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salat idan har mutum ya mutu to aikinsa ya tsaya sai dai abubuwan da shi yayi sababin su kuma suka ci gaba bayan sa shine sai ta hanyar abubuwa guda uku a wadansu hadisan an kara a wannan hadisin Abu Huraira ya faɗi sadaqatin jariya wato sadaka mai gudana mutum ya gina masallaci ana sallah a ciki idan ya mutu ba a daina sallah a ciki ba za a daina sallah a masallacin ba ko to ladan da yake samu na sallah a masallacin zai ci gaba da gudana saboda me ya yi sababi ko gina masallaci au ilmin yuntafa'u bihi ilmin battahu fi suduri rijal ko ilmin da ya yaɗa a zukatan mutane idan mutum ya karantar da wani abu sai sa nabi ce ballighu anni walau aya ku isar ku karantar da wani abu daga gare ni lokacin sani ko da aya ɗaya ne ka sani ka tabbatar ka koyar ma wani saboda duk lokacin da ya karanta wannan aya in ya samu lada kai ma ka samu amma mai zaka samu lada saboda kai sababin yana karantawa ai ko yawa haka nan abu na uku annabi ya ce aw waladin salihin yad'u la ko yaro salihi duk uba ai shi ne sababin zuwan ɗansa duniya ai ko yawa to idan ka haifi ɗa wanda kai masa tarbiyya ya zanto nagartacce to daman duk nagartaccen ɗa yana yin addu'a ma iyayensa an kaga mutum bai addu'a ma iyayensa to babu nagarta a tare da shi ba sai sun mutu ba sun suna da rai haka Allah ya ba mu labarin nagartattun ƴaƴa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya haka ƴaƴan ƙwarai suke suna gode wa Allah bisa ni'imarsa suna roƙon shi ya ba su dama su gode ma iyayensu kuma suna ma iyayen addu'a na ƙwarai to duk mutumin da yayi wannan kaga abin nan ɗinsa ne shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa waladur rajuli min kasbihi ba an ce laha ma kasabat ba to waladur rajuli min kasbihi dan mutum yana daga cikin aikinsa dan haka duk wani aiki na alheri da dan mutum zai yi a sakamakon yayi masa tarbiya yayi sanadin zuwansa duniya ya kuma dora shi akan tafarki madaidaici zai samu lada kuma da kuma kula da tarbiyyar ayyanmu wannan ayar nan tana nuna haka haka na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayi'a falaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah duk wanda ya fara wani tafarki na musulunci mai kyau mana akwai wani abu wanda musulunci ne amma mutane suka yi watsi ba ta yi sai kai ka zo cikin ungwan ku kai ka fara yi sai zanto mutane suka gani suna koyi da kai a ce ka dan yi karatu amma ga masallaci a ungwan ku ba a koyarwa ba a fadakarwa a asuba ko bayan magariba shikenan kaga cewa a ai ya dace a fara wannan sai ka fara sannan ko bayan ka bari ko ko a wani ma in baka nan ko ko kun yi arrangement ka ja waɗansu suna yi to kaga ka faru wani abu na musulunci wanda da ba a yi a wannan wurin shine man sanna fil islam sunnatan hasana ko ana cikin unguwa ga azmi ya zo mutane suna cikin talauci amma kowa sai dai kebe nashi ko ɗan uwan shi ya bashi kai ka tara ka fito ka ce jama'a ku fito ga sadaka ka bayar aladin da ke kusa da kai ya gani abin ya bashi sha'awa shi ma gobe sai ya fitar ya raba wa mutane kaga ka raya wata sunna wacce da ba a yi to duk wanda ya koyi da kai a wannan aikin kana da irin ladan da za a bashi duk wanda shi ma ya gan shi ya koya in mutane biyu ne in uku ne to duk kana da irin ladan da za a ba kowa in mutane dari ne kana da irin wannan lada din har izuwa ran tashin alkiyama kaga yadda Allah yake musulmi gara basu shi yasa in musulmi bai shiga aljanna ba to yayi babban hasara saboda duk kofofi da za su sauwaka masa shiga aljanna Allah ya bude masa to haka ma fa mun aiki mu kula jama'a ana yana maka kyawun ka zanto mutumin girgi kuma ka jawo mutane zuwa ga aikin alkhairi duk wanda ya kyau ya yi mummunan aiki sannan waɗansu suka gani suka yi koyi akwai abu wanda yake mummuna ne wanda duk lokacin da mutum zai yi kamar da muka faɗa in mutum mumini ne to zai ji wani abu a zuciyarsa to amma idan har ya yi ta ƙoƙarin danne fitarsa har ya kai baya jin zafin yin wannan abin to zai iya bayyana shi a fili a ce anguwa ne na musulmi akwai majalisa ana zama ana kawo abin sha na halal ne sai wani kawai wata rana ya zo da abin sha na haramun ya zauna a majalisar yana sha ko ya kawo taba a majalisar mutane ya fara sha ko ya zo da giya ya fara sha a sakamakon haka waɗansu wanda daman tana nan sanar yawa a ɓoye suke yi su sun da sun ga ya yi kuma ya sha ba korin shi a majalisin ba sai sai su ga sha to ai su ma sai su yi wannan ƙarfin rai su ma su zo suna yi wa ya koya musu da wa suka yi koyi to duk laifin da ya suka samu shi ma zai samu irinsa duk wanda ya koyi da shi ko ya yi wannan abin a sakamakon fara wannan abin da shi ya yi to zai samu zunubin wannan ɗan har duniya ta nade kun ga wannan ba ya jawo kansa babban hasara ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu rai da za a kashe ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha zalika li annahu awwalu man sanna al-qatl babu wata rai da za a kashe ta da zalunci face sai dan annabi adam din farko din nan da ya kashe dan uwansa face sai ya samu commission na wannan kisan da aka yi saboda me shi ya fara sunnanta wannan a cikin dan adam saboda ka kula duk abin da zaka yi musamman in kai jagora ne a gidanka duk wani abin da zaka yi kar ka dauka a ƴaƴanka ba za su gani ba za su gani ba idan suka gani mummuna ne suka tashi akai to kana da laifi ballantana ka zanto limami ko ka zanto mai unguwa ko ka zanto malami mai koyarwa ko ka zama shugaba na al'umma duk wani abin da zaka yi mummuna wani ya gani yayi koyi da kai akan wannan to ya zanto daga cikin kasu ɗinka wa alaiha maktasaban ka shiga cikin wannan saboda haka mu kula mu zanto masu aikata ayyuka na alkhairi haka nan laha ma kasabat tana yin raddi ma al-mujabbira ko al-jabriya an yi waɗansu ƙungiya a tarihin musulunci wanda suke da aƙidar cewa duk abin da mutum zai yi to ba shi da iko ba shi ya zaɓa ya yi ba wato suna cewa mutum kamar arisha ne ke mahabbin rihi kamar ganye ko fuka-fuki a inda ake goguwa yanzu an zo goguwa a nan inda iska ke tashi sai a kowane ganye ganyen nan zai iya wani abu ya saba kawa kansa komai ya tsaya waje guda iska za ta tafi da shi ko da zaɓinsa ne ba zaɓinsa sai suke cewa wai mutum haka yake wai Allah ne kawai yake gudanar da mutum ba shi da zaɓi to gashi Allah yana tabbatar wa mutum kasb cewa mutum yana duk abin da mutum ya yi nashi ne Allah ya tabbatar wa mutum yin abu kai ma a karan kanka kana gani ai ayyukanka na mutum iri daban-daban ne mafiya yawan ayyukanka zaɓansu kake yi akwai wasu abubuwan da ba ka zaɓa yanzu ka ji wani ƙara za ka firkita ko ba ka zaɓi ka firkitan ba amma yanzu da nake magana ba ni na zaɓi in tashi daga inda nake yanzu in zauna a nan ba ko a nan ba zaɓa ya iya zo ya zauna ba ko wanda bai so ya zauna ba bai zo ba to a sai kawai komai nashi da yake tilasta shi ake yi to wannan mummunar aqida ce kuma wannan da dama daga cikinmu mukan faɗa a ciki amma mukan yi haka ne idan aka umarce mu da mu yi kyakkyawa in mutum bai yi alkhairi ba aka ce wani ya ba kai kaza ba sai ce Allah ne bai ga dama ba sai ce Allah ne bai ga dama yayi ba wannan aqidar mujabbira ce dai dace musulmi su wato ainihin kore wa kansu wannan aqida din akwai kaddara Allah ya riga ya kaddara duk abin da zai faru amma bai gaya maka ba ai baka sani ba kaddara sirri ne na Allah madaukakin sarki kamar da muka yi ta bayani a tafsiran na baya amma ya dora maka kai kuma ya baka zabi saboda haka wannan aya tana ƙara tabbatar da wannan aqida ta ahlus sunnati wal jamaa cewa mutum yana da zabi na yayi aiki in alkhairi ya samu alkhairi in sharri ya samu sharri shi yasa Allah yana jingina alfi'l da al'amal zuwa ga dan adam wancan mummunar aqida ce jama'a in muna ma fada a ciki ba sa kuskure wa mu sani ba to mu sani mummunar aqida ce ta sarwa aqidar ahlus sunnati wal jama'a har yanzu wannan aya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat tana nuna mana cewa kyakkyawa aiki ganima ne saboda kamar yadda muka faɗa mafi karancin abin da zaka samu lada ɗaya kuma shi ma ana ninka shi sau goma kaga ganima ce dan mai ba za ka yawaita ba kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude mana kofofi da dama na aikata aikin alheri har ya zanto murmushin da za ka yi in ka ga dan uwanka ba wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa shi ma kansa sadaka ne ma'ana aiki ne naka wanda ka zaba ka yi kuma za a rubuta maka lada akan haka din shi kuma al-salihat munanan aiki su kuma gurman ne hasara saboda lokacin da za ka yi mummunan aiki to kana bakanta record ɗinka a wurin Allah madaukakin sarki kana saka baki a cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da ɗan adam ya aikata sabo to ana saka nukuda ɗugo baki a zuciyarsa idan ya tuba sai a share to haka ake ta yi in ya tuba a share idan bai tuba ba a ci gaba da saka wannan bakaken nukudodin har in har kaba'ira suke masa yawa shine bala man kasaba sayi'atan wa ahata bihi khati'atuhu, kurakuran nan suka mamaye zuciyarsa. Wannan shine abinda annabi ya kira arran, kazalika arran. Inda yazo a cikin suratu al-mutaffifin ko Allah ya ce bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun, abinda suka kasance suna aikatawa ne yayi kakatutu ya rufe zukatan su, wato abubuwa na muni kenan. Amma yayin da mutum yake kyawa sakula, sai a kankare a tace zuciya din. Wannan yana nuna muku kenan kyakkyawan aiki ganima ce, hakke ne, mummunan aiki kuma duhu ne, hasara ne. Abu na gaba, malamai suna dauka daga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, cewa wannan kusan mun faɗe shi jiya, da kuskure da mantuwa waɗannan ɗabi'u ne wanda suke zake ma ɗan adam domin a nuna rauninsa, domin ya gane cewa yana mai buƙatuwa izuwa ga Allah maɗaukakin sarki a kowane irin yanayi, don kar ya ji shi ya isa, ya gane sararin Allah a kansa. Allah baya mantuwa, Allah baya kuskure. Mutum kowaye shi yana mantuwa, yana kuma kuskure. Dazu ina karanta tafsirin Ash-Sheikh Ash-Sha'rawi, yana magana akan bambanci tsakanin annisyan ma al'ummar da suka gabata da kuma annisyan ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yake cewa annabi Adam alaihi salam mantuwa da yayi, amma Allah ya kira mantuwan sabo. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma, atan sai yace wa afa adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada, mantuwar Allah ya kira sabo. Yace saboda shi annabi Adam Allah da hannunsa ya rike shi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kuma ya tashi a gidan aljanna, kuma da kansa ya masa umurni direct, wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin, kuma umurnin kenan shi kadai tilo. To ta yaya za a manta da wannan umurnin direct tsakaninsa da Allah, kuma umurnin kenan kadai, sannan a ina? A aljanna. Kuma waye aka yi umarnin? Annabin Allah madaukakin sarki. Yace sai Allah ya kira shi sabo, duk da cewa ya yi mishi ko thumma tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. To amma mu abubuwa na farko yace kaga mu an halice mu ne ta hanyar wannan sunnar haihuwa ta maniyyi da na mace da namiji ko, sannan mu umarnin da Allah ya yi mana da wasifa ta hanyar manzanni ne ko, ta hanyar alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan umarnin da aka yi mana mu suna da yawa, ba umarni ɗaya kawai aka yi mana ba. To inda za a ce duk mantuwa da za mu yi za a kira shi sabo, mantuwa nawa za mu yi? Eh jama'a, sabo nawa za mu yi a rana? Ai zai yawa zai nannube mu ko? To sai Allah saboda abin da muka faɗa yalwar rahamarsa, sai ya sa cewa mu mantuwanmu ya ɗauke mana laifi ɗin bai zama saɓo ba. In kai abu da mantuwa, to ba a rubuta maka saɓo. Allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin ɗauke maka wannan. Wato in ka gane cewa lallai kai mabuƙaci ne izuwa ga Allah maɗaukakin sarki, to koyaushe za ka koma gare shi. Shi ya sa waɗannan mumane da yake sun kai kamalar imani suna roƙon Allah maɗaukakin sarki, har a irin wannan hali da ya riga ya faɗa musu cewa bai ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu, amma suna roƙansa kada ya kama su da laifi idan suka yi kuskure ko suka yi mantuwa. Har Azzamar Shari'a yake cewa waɗannan mutane saboda sun kasance mummune ne, saɓo a wurinsu abu ne mai wahala, ba su ji kai ba. Saboda haka in sun yi wani abu da mantuwa ma suna ganin kamar saɓo ne, sai suka ce ya Allah ka wani yana mana falala na mummunan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. hakanan to anan al-amin shintiti yana cewa wannan addu'a da mun ne suka yi anan wajen anasin aya din bai nuna mana ya karba ko bai karba ba duk da cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yayi isharar da wannan din to amma a wani surare Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa ya amsa wannan addu'a din irin dangane da abin da shafi kuskure wama walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi ko babu laifi akan ku cikin abin da kuka aikata da kuskure hakanan dangane da mantuwa wa imma yansiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qaumiz zalimin Allah ya umarni sai ce idan har shaytan ya mantar da kai to in ka tuna bayan tunawan kada ka zauna tare da azzalumai al-amin ash-shaytan yake shafa innahu zahirun fi annahu qabla adh-dhikra la isma 'alayhi bi dhalik wannan abayne ki cewa kafin ya tuna din babu laifi akan sa dan ya ce bayan tunawan ne karkata ke kenan ai kafin tunawa din babu laifi sannan kuma hadisin da muka karanta ma jiya muka fanje cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan a cikin sahih Muslim Allah yana cewa na'am a wata riwayar Allah yana cewa kad fa'altu rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ya ce na'am ko ya ce kad fa'altu duk wadannan addu'o'i da mun mana suke yi Allah ya amsa musu to batun dauke laifin fa kawai ake daukewa kamar yadda nan ishara yayin da muka yi fara tafsirin waɗannan ayoyi din ana dauke laifi sakamakon mantuwa ko jahilci in aka umarce ka kai wani abu sai baka yi ba amma ba a dauke maka sai kai wannan abun fa misali kai ne ka zo yin abu amma sai kai shi da kuskure wanda an ce kai wannan baya nufin cewa an dauke maka yin wannan abun za ka zo kai wannan abun za a gyara maka ko da na baya ka riga kai ya wuce ko to amma yanzu wanda kai kai kuskure in akwai wani wanda ya san kuskure ne wajibi ne ya gyara maka kuma wajibi ne ka gyara kar ka ce to ai ban sani bane tunda nayi ya wuce a wannan din bai wuce ba kafin ka haɗu da malami ya wuce amma yanzu kai haɗu da malami an gaya maka ba daidai bane bai wuce ba mutumin da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci yayi sallah al-musiu salata yayi sallah babu natsuwa a ciki gab 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 Annabi ce tashi baka yi sallah ba sake sallah don baka yi sallah ba kuskure ne ba shi fa bai iya sallah ba sai wannan akai na farko Annabi ce tashi kai sallah dan baka yi sallah ba akai na biyu akai na uku sannan sai ce ya rasulullah wallahi ni iya sallan da na iya kiyan ka koyar sannan sai Annabi ya koyar kaga dai an san shi yayi ko to dan kai abu da mantuwa ka manta baka yi ba din umarni ne ba a ce ba za ka yi ba kamar mutumin da ya manta bai sallah ba ya manta bai azhar ba al-asr tai sannan sai ya tuna bayan yayi sallar al-asr sai tuna ai bai azhar ba za ce da tun da mantuwa yayi a za a kai ta faɗi sai yayi shi ne hadisin da muka karanta jiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce duk wanda ya manta sallah ko yayi bacci idan ya farka sai ya tashi ya wato ainihin amma in abu ne da yake da ya shafi hani an hana ka kai abu sai kai shi da mantuwa to ana ya kai maka kamar ba an hana mu mu ci ko mu sha ba a Ramadan to wanda ya ci ko ya sha da mantuwa fa me hukuncin sa amma laifi kam an riga an dauke ko to amma azumin yana nan ko baya nan malamai suna sabani amma akwai nasi karara daga Annabi idan ka ci abinci da mantuwa ko ka sha da mantuwa kana azumi a da rana a Ramadan Annabi ya ce ka cika azuminka kuma babu rama ko babu kafara haka ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam guri yayi duhu haka nan ashe hadari ne sun dade kai sai suka jira na rana ta fadi sai suka bude baki bayan sun bude baki su can hadarin nan ya yake sai ga rana ba sa su tsoma mai ta azumi wannan ranar ba sa su tsoma mai ta azumi wannan ranar ba sai suke cewa abin da yake na hani ne kai shi da manduwa ko ba su kuskure to shi wannan ana daukewa ba ce karama amma abin da yake na umarni ne abin da ake daukewa kawai shine lefin amma zaka zo kai wani idan mutum ya san cewa jima'i da matansa da rana haramun ne ko amma bai san in yayi mai zai yi ba wannan jahilcin ba zai hana in yayi a masa hukuma ba kun gane ya san haramun ne sai dai da ganda kamar wancan balaraban da muka ambata ko ya kai muka gane ya san haramun ne yazo ya ce annabi na halaka saboda ai ya san ya kuskure to kaga ba sai a to tunda saboda ya sani amma da mantuwa ne to hukuncin ba haka yake ba daga aka sai sai yayi kafara saboda ka mu gane wannan din abu na gaba wannan ayar na nuna mana rahamar Allah madaukakin sarki da bayinsa sai da kansa yake koya mana yadda za mu yi addu'a akwai da dubban addu'a da yawa da za mu iya ɗauka a wannan aya ɗin an kan da kai faɗin rabbana sannan yin tawassuli da ayyukanka da suka ce a aya gaba aya da ta gabata sami'na wa ata'na ghufranaka mun ji mun yi biyayya gafarta mana suna tawassuli da aikinsu hakanan suna tawassuli da sunan nakin Allah da sifofinsa anta maulana wannan yana nuna tawassuli kuma bayan kasancewar wannan abubuwa na dubba ne na addu'a kuma abubuwa da suke janyo a karbi addu'ar mutum yayi tawassuli da girman Allah madaukakin sarki sannan har yanzu wannan ayoyin suna nuna mana in zaka yi addu'a idan zaka yi tawassuli dan ka nemi wani abin da ya dace da addu'anka wasu munasib imma na gama gari kamar rabbana ta dace da duk abin da kake bukata rabbana yi min kaza ko menene amma akwai kuma wasu khas wanda wani abu ne ke babbe kake so sai ka dubi sunan Allah da ya dace da wannan ya Allah ka gafarta mun sai ka ce innaka antal ghafur ar-rahim ya Allah ka yafe mun ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim wannan tawassuli ne da suna ko sifa na Allah da ya dace da bukatarka kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya karbi addu'a duka waɗannan ayoyin sun koya mana wannan ayat wannan ayar har yanzu tana nuna mana yadda Allah yake goranta mana ni'imarsa da ya mana na dora mana ayyuka waɗanda ba su da wahala sabanin yadda yawa waɗanda suke gabashe mu wannan yana nuna mana kuma har yanzu fifiko na al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam akan al'ummu da suka gabata daga karshe wannan ayar tana nuna mana mumini in mumini ne shi to waliyin Allah ne anta maulana ko duk mumini waliyin Allah ne sai dai waliyan martaba ne wani ya fi wani kusanci da Allah sakamakon tsananin ikhlasinsa da yawan bautansa da tsananin biyayyarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa Allah din majibincin lamarin kowa ne thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ana magana da yan wuta an ce za a mayar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki maulahum ba na Allah ya ce shine maulanmu ba to ya ma ce shine maulan halittunsa ma gaba ɗaya saboda shi ke ba jibantar lamarin kowa to amma wancan wilaya amma ce wilaya khassa ita ce wanda Allah yake baiwa mummunai ya so su da ita ya kusantar da su zuwa gare shi da ita ya kuma biya musu bukatunsu da ita haka na wannan ayar tana nuna mana tsananin bukatar mumini na nemar agajin Allah madaukakin sarki a dukkanin al'amuransa musulmi ya san cewa shi ke kan gaskiya amma aka ce in ma ta kama za ka yi muƙabala da wanda ba musulmi ba roki Allah ya baka nasara duk da cewa abinda kake akai gaskiya ne hina fassurna ala alqawmi alkafirin wannan anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin kaddamar da wannan ibtihal da wannan tawassuli da cewa anta maulana yana nuna mahimmancin wannan addu'a na karshe domin kamar yadda Al-Tahir ibn Ashur yake faɗa ta game alkhairai na duniya da lahira domin idan aka ba mummunai nasara akan abokan gabansu to kaga rayuwarsu za ta yi kyau addininsu zai yi galaba kuma za su aminta daga kutuntunu da arna da kafirai suke tsora musulmi a kai ko mutane za su shiga cikin addinin Allah ƙungiya-ƙungiya hakanan الشيخ الشعراوي أنا سوا وأن الآير أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سنانونا منع شيء ياجي دقو قيّت أكان المسلمين دا كافرين أبني واندذي سيقى بعد فاروة أفرق السورة الله مدوك تنسركي يا باو لابارين كافرين دا منافقين دو مما تنسمو مواتو عينهم sanyen da zamu yake su to gashi na anan karshe ma ya ce mana muruki agajin sa na wato ainihin yaki da kafirai wannan yana nuna a lokaci guda wajibi ne akan kowanne mu'mini ya zanto a kowanne lokaci yana da makami na yakan kafirai makami na hujja a matsayin mu na daidaiko ya zanto mun san me yasa muke musulunci mun san me yasa duk wani addini wanda ba musulunci ba ata ne shirme ne kuma san zuciya ne mu zanto koyaushe muna da wannan ready din muna da wannan silah din wanda kuma wannan ilimi ne wannan shi makami din shine ilimi sannan har yanzu ya zanto muna da tanadi da tattali a matsayin mu na al'umma na makami kuma na wanda in ta kama a tafi yaki za a tafi ai gumurguzu kuma tana nuna mana lallai in muka yi kimti da waɗannan abubuwa guda biyu to lallai nasarar Allah tana tare da mu 100%. Qur'ani abu ne wanda in za mu kwana muna shiri fa'idori daga ƴan jumloli daga cikin sa ba za mu gama ba dan haka muna tsayawa a waɗannan fa'idodi zai zanto mun kawo ƙarshen tafsirin suratul baqara kenan wanda muka yi shekaru a wannan masallaci muna yi tana iya mun kai shekara takwas ko tara muna tafsirin wannan sura haka bude wannan masallaci mun fara yin tafsirin juzu amma awar shine abinda ake karanta a sallah ko da muka gama sannan muka fara tafsirin suratul baqara yau kuma da bude wannan masallaci shekara nawa kenan 2013 zuwa yau shekara nawa shekara tara tana iya mun shekara wajen bakwai ko abin da ya kamata haka muna tafsirin wannan sura a irin wannan yanayi na dalla-dalla da fitar da fa'idodi da kowa zai ji ya rike wani abin da zai amfana da shi wannan kenan suratul baqara ta kunshi duk wani abu wanda yake musulunci ne a wadan surare ta dunkule a wadan surare ta fayyace kuma duk wani abin da zamu gani yanzu na tafsiri har mu sauke alqur'ani to akwai ishara na wannan abin a cikin wannan sura da muka yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu dama muka yi tafsirin wannan sura a wannan masallaci a waɗannan ɗan shekaru muna roƙon sa Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mu sauke alqur'ani haka yi tafsiri har mu kai suratul nas Allah madaukakin sarki ya samu amfana da wannan karatuka da muke yi ya zanto hujja a gare mu ran tashi alqiyama ba hujja a kanmu ba muna ƙara jaddada godiyar mu na musamman da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana dan babban ni'ima ce a ce an fara tafsirin irin wannan sura wacce babu kamarta a tsawo kamar yadda babu kamarta a falala da kunsan makasudin alqur'ani mai girma kuma Allah ya bada dace yadda muka ga farko mun ga karshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakurai da muka yi a cikin wannan tafsiri da muka yi tsawon waɗannan shekaru abinda muka faɗa na daidai kuma Allah ya tabbatar da mu a kai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana buɗi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وعمومنا اللهم أعنا على إتمامه بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.